A ranar Lahadi da ta gabata ne dai wasu 'yan gudun hijira da ke samun mazaguni a ƙauyen Fariya da ke ƙaramar hukumar Jere a jihar Borno suka sake samun kansu cikin wani mawuyacin rayuwa sakamakon gobara da ta lamashe gidaje 83. Waɗannan 'yan gudun hijira dai da mafi yawansu 'yan ƙaramar hukumar Martini da har yanzu ke fama da matsalar tsaro suna dai samun mafaka ne a wannan ƙauye na Fariya tare da 'ya'yansu da kuma dabbobinsu wanda wannan gobara ta lamashe fiye da rabin sansanin. Wannan yanayi dai ya sa muƙaddashin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur tattaki zuwa wannan ƙauye don ganewa idanunsa irin halin da waɗannan 'yan gudun hijira suka faɗa da ma kai musu wani tallafi.
Ka san gidajen da suke ciki temporary shelters ne, to yayin da aka samu gobara sai ka ga tadin zai yi yawa, to Allah dai ya tsayar haka.
Mutane ne wannan abin shaba kuma wani in taimako aka mika waɗannan mutane?
To yanzu haka din a gidaje kusan 83 ka abin nan gobara ya rita da su. To mun je dai yanzu mun ba su kayan abinci da ɗan kaya kafin nan, kuma mun yi magana da mutane SEMA kan cewa maza su duba yadda za a yi domin a gyara musu gidaje inda za su kwanta mazugunin su a wannan camp din.
Kamar akwai rai da aka rasa ko kuma samun
rauni? Babu rashin, ba rasa rai ba, amma akwai wanda ta samu rauni kuma alhamdulillah an sallame ta daga asibiti. Ba
to ko ya 'yan gudun hijiran da suka fada cikin wannan yanayi ke ji ne a yanzu haka?
Ya sunan ki ba mana?
Aisha Kade.
To gashi wuta ya kama wannan camp naku, kun ya kone komai, kin fita mu ki fita da wani abu?
Ban fita da komai ba.
Ki fita da komai ba ko?
Sai raina.
Ku nawa ne a cikin gidan naku?
Na'am, mu biyar ne.
Ku biyar, amma dukan kun fita da rai ko?
Eh.
Alhamdulillah, kina tare da yayanki anan?
Eh.
Mai gidanki fa?
Ina nan.
To dukan kuna nan ko?
Eh.
Amma dukan ku lafiya?
Lafiya kala.
To Allah ya kara karewa ko?
Amin.
Ni Malam Fura ne. Yanzu shekara na uku.
Gashi wannan wuta ya zo ya kone muku gaba ɗaya gidajen ku. Kun samu kun tsira da wani abu a cikin kayan naku?
A ba fita ba.
Ka fita da komai ba?
Komai ba.
Komai ya kone?
Komai ya kone. Ni ma ina jeji fa.
Kajin ya kama?
Duk in ci sun zo yana kamar ka haka wannan. Karfi hudu da wani abu ya zo gida ba gida ya ci.
Gida kone gaba
ɗaya? Ya kone gaba ɗaya.
Wannan fili da nake gani ba komai?
Ba komai.
Hajiya ya ba wa kulo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wadda kuma tambaye ta game da musabbabin wannan gobara. Ga dai abin da take cewa.
Mata ce take girki, tana girki a kusa da mazauninta din. To dama gidajen su duk na zana ne, da iska yake dauka kawai daga yakitta so daya sai abu nan gurin gaba daya ya rusar saboda yanayin da ake gina gurin daga zana sai wannan tampolin da muke fada. Wato guri daya wuta ya kama kafin ka samu ka kashe, in ba kai sauri ga gaggawa ba sai kaga ya nan da nan ya rusar da gurare da dandama.
Me kuke wajen fadakar da su don su dinga kare kansu daga irin waɗannan gobara, tunda kusan ana samun irin wannan gobara kusan kowane wata?
Lokacin damuna ya fara sa kai, akwai abu da ana cewa akwai change in wind direction. To su 'yan gargajiyan ba su sani ba, sai mun je mun fadakar da su, amma so tare muna za mu fadakar da su kar su dafa abinci kusa da wurin mazaunin su, sai su ce mana al'ada ya hana a dinga ganin abincin kowa, sun fi son su dan boye abincin su, shi yasa suke girki. Amma za mu ci gaba da fadakar da kai saboda su rage yanayin dafa abinci kusa da dakunan su, kusa da wannan gidajen su na zana.
Tun daga watan Janairun wannan shekara dai an samu irin waɗannan gobara a wurare daban-daban guda shida, wanda mafi yawansu a sansanin 'yan gudun hijira ne da ke daɗa jefa su cikin wani yanayi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.